da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maraicin Alhamis 21 ga watan Mayu. Kuna tare ne da shirin yau da goben da kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Usman Kabara
da ni Halima Jumrau.
Yanzu dai ku riga kun gane cewa kowace ranar Alhamis shirin yau da gobe baki daya akan kiwon lafiya ne. Kuma a yau za mu ci gaba da tattaunawa akan cutar AIDS ko SIDA da kuma kwayar HIV mai haddasa cutar. Yau za mu duba rawar da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID, ke takawa wajen fadakarwa da ilmantarwa da kuma kara bude hanyoyin samun maganin cutar ta AIDS ko SIDA.
To wanda zai taya mu a wannan lokaci da wannan bayani shine mataimakin shugaban sashin sa ido na hukumar USAID ko kuma USAID, wato Zakari Zakari, masanin ilimin nazarin zamantakewar bil'adama. Kuma idan lokaci ya bamu dama za mu bude layin waya ku bugo mana kai tsaye ku tattauna tare da mu.
Haka batun yake Mallam Usman. To amma kafin mu kai ga wannan za ku ji tattaunawa da Mustafa Nasir Batsariye da wasu ma'aikatan kula da lahiya su uku waɗanda suka kware a fannin hadakarwa da kuma wayar da kan jama'a akan AIDS ko SIDA. A cikin tattaunawar ta su Mustafa Nasir Batsariye jewa musu tambayar cewa wai da gaske ne mata na kamuwa da cutar AIDS fiye da maza?
Da gaske ne ko a statistic mun sha gani sai ka samu mata 10 suna da shi amma da wuya kaga namiji daya.
Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe, har ma da amsoshin tambayar mu ta jiya akan cewa yawan mata dake kamuwa da cutar AIDS ya ninka yawan mazan dake kamuwa sau uku.
Idan mace ta kamu da AIDS ko SIDA, to da namiji ne ta kamu, ko dan su mazan ba su zuwa asibiti karban magani shi yasa ba kwa ganin nasu? Sako daga Kaltume H Magaji.
To a gaskiya VOA na farko kwadai da san banza, sannan kuma ga dogon burin samun jin dadin rayuwa, wannan ke jefa su cikin zinace-zinace. Sako daga Garba na Hali Kamba.
Talauci yayi katutu. Idan ƴa mace za ta samu abinci, to wa duk abin da kake so za ta yi ma. Sako daga Ibrahim Hamman.
Ruwan dare ga duniya, HIV yanzu haka matasa ko ƴan mata ba su tsoron HIV. Sako daga Salan Dan Jaka Dabar Tsamiya.
San tara abin duniya ko ta wani hali ke sa su shiga karuwancin da zai kai su ga irin wannan hali. Sako daga Sulaiman Hamisu Dukke.
Talauci na daga cikin dalilan ƙara kamuwa da wannan cuta a Nigeria. Dan yau da neranka 200 sai wacce ka zaba ka kauda taka sha'awar. Sako daga Ibrahim Musa Kirfi.
Wannan abu yana damun ƙasa ta Nigeria. Dalili ko shine rashin kula ta iyaye wanda suke nuna wa ƴaƴansu ko in kula. Allah ya fitar da mu. Sako daga Mudassir Ibrahim Ningi.
To wannan abu ne wanda kusan ta harkar banza aka fi samun su, kuma yawancin maza yanzu ta kansu suke yi, ba mata ne a ransu ba. Kai dai kawai mu yi addu'ar Allah ya kyauta. Sako daga Balalawal Idris.
Karancin ilimi da rashin sanin illar abin da hakan ke haihuwa, domin akwai da yawan su da basu yarda yin hakan ka iya jehwa su cikin mummunan hali ba. Sako daga Abubakar ne.
To a gaskiya VOA ƴan matan sun zama ƴan matan zamani masu kwadayi, dama an ce kwadayi mabudin wahala. Sako daga Sa'idu na Inna Rahamawa.
Abin da yasa ƴan mata suka hi kamuwa da HIV shine su ƴan mata sun hi samun damar yin zina ba tare da sun biya kuɗi ba sai dai a biya su. Mu kuma samari ba mu da kuɗi ballantana mu samu dama aikata zina. Haka kuma mu samari mun tsoron Allah. Sako daga Abdul Qadir Adamu da Dabo.
Hakan ya kasance sakamakon hanyoyin kariyar ita cutar HIV din. kasancewar mafi akasarin matan basu damu da amfani da shi ainihin condom din. Sako daga Murtala Yahaya makanike Rogogo.
To yanzu kuma ga tattaunawar da Mustafa Nasir Batsari yayi da Kasimu Ahmed Mariyaki da Yakubu Saliu da kuma Hajiya Aishatu Muhammad Ushishi Old Airport Road Clinic duk daga karamar hukumar Cancaga.
Abin da muke yi a nan Cancaga local government din zan bada misali kamar a jiya ma wuraren karfe 4 sanda muka yi zama da community na Sabon Titi akan ire-iren wayannan cututtukan ba ma HIV kade ba amma mun yi magana akan HIV.
Malam bari mu da bangaren ka me zaka ce game da wannan abu?
Eh to gaskiya inda iyakacin kokarin mobilize mutane matasa da mutanen da ake ya cikin Cancaga local government dan muna iyakan kokari dan in ba zan takaita a kone time mukan ji coci kamar laji haka muna fakatar da su sanan mu goji muna yi sanan muna goji to kuma muna bin a anguwa so muna meeting da su mai anguwani muna dus muna ga musu kan wannan danja na wannan cutuka din.
To kai jami'in kiwon lafiya ne gwajin nan suna ba ku hadin kai a zo ai gwaji din su musamman matasa?
Eh gaskiya suna bayarwa gaskiya suna bayarwa. Eh
to kaman ya kuka ga yanayin yana ƙara kama mutane yanzu cutar nan koko dai ana samun sauki ba kamuwa da shi?
Ah gaskiya irin mobilizing mutane da awo mata awo masu zuwa awo da mu da muke bi a anguwa muna fatar da mutane gaskiya akwai reducing sosai
wato yana raguwa
sosai. Eh
Hajiya ke mace ne kuma gashi an yi sa'a jami'a ce a cibiyar kiwon lafiya ta dake nan Mina. Me zaki ce musamman irin bayanan da ake cewa mata ma sun fi kamuwa da cutar nan ta HIV wani bayani zaki mana?
Na farko dai shine idan mata sun zo asibiti awo kowace mace za ta shigo asibitocin mu na farko za a gwada ta ko tana da ciwon wannan kanjamau ko ba ta da shi. Idan tana da shi tun daga lokacin za a fadakar da ita a gaya mata ran da ta fara zuwa za a fara bata magani kyauta ne kuma duk waɗannan. Kuma in ya mace ce bata yi aure ba aka kama ta da wannan cutan sa aika da ita General Hospital. In kuma ɗa namiji ne za a aika da shi General Hospital saboda ni an training na ne kawai kada ɗan da ke cikin uwa kada ya kama da shi. Sannan kana tambaya na cewa an ce mata sun fi kamuwa da shi da gaske ne ko a statistic mun sha gani sai ka samu mata 10 suna da shi amma da wuya kaga namiji ɗaya saboda duk tun lokacin da na fara wannan program din ina gani befi namiji biyu da na gani da shi da matan shi suna da shi su biyu ba amma duka sai dai kaga mace tana da shi namiji bai da shi mace tana da shi namiji bai da shi.
Malam barin da gurinka me kake gani ya kamata a ce dan an san ana yi iya kokari hukumomi na yi amma me ya kamata su yi su shigo dan a samu nasara akan yaki da cutar kanjamau din nan ko kuma HIV?
Abin da zan ce akan wannan shine kamar gwamnati ta kara kokari taimaka ma local government inda za su kara shiga wayannan community din suna mobilizing nasu akan wannan ciwon kanjamau.
To matakin karkara ina fahimce kake
ba? Saboda kokarin da muka samu sosai shine wannan kungiyar MSH sune suke taimaka mana da wannan abin gwaji din kuma mun ji nan gaba nan da wata biyar ko aja za su bamu. To in sun bamu ya zamu mu samu wayannan abin da zamu shiga community shi muna musu wannan gwaji din. So shawaran da zan bar gwamnati da kara himma na supporting local government domin su suka fi kusa da wayannan mutanen.
Da na san akwai fadakarwa da kuke yi kaman tashoshin mota gareji yanzu kuna yi koko kun bari?
To gaskiya a yanzu nan ba mu yi sai ba mu yi wannan local government gaskiya
bai da muhimmanci ne koko?
Yana da muhimmanci mana amma abin da zamu yi da shi ne support da zamu sa mu yi da shi ne babu.
Sai to malam yanzu wani karin haske zaka yi mana akan bayanin da shi mai gida yi?
To ni karin hasken da ni zan yi wanda sun kamata su taimake mutane shine gwamnati. Gwamnati inda za su bi a anguwa akwai wani unit ana kiran su head education unit. To wannan head education din inda gwamnati za ta kara musu kwarin guwa da game ga wanga zancin za su iyakacin
amma ba ku ga kamata a ce su ma kungiyoyi na jama'a su shigo ciki don a samu nasara.
Eh tunda ma ko wasu kungiyoyin da muke amfani da su sosai ba abin gaba ko kungiyoyin da muke amfani da su sosai.
Hajiya Bari mu rufe da ke wani shawara zaki ba mata akan wannan al'amari?
To shawara na farko shine kowace mace ta aje batun kunya, ta aje batun kishi da sauransu a gefe, mu fuskanci gaskiya saboda ita gaskiya ba a yi mata ado. Yau kada ki ga mai gidanki da condom a riga ko a wando, ki zo ki ta bala'i, yana son ki ne shi yasa yake amfani da condom. Saboda idan bai amfani da condom bai kwaso miki kanjamau, wani ne kika fi so, amfani da condom ko ko ya kwaso miki ciwo? So wannan gaskiya ne. Sannan ina so malaman addini su ma su taimaka mana, suna fadakarwa ta hanya addini, suna cusa mana tsoron Allah da sauransu. Ni na imanin zai fi raguwa fiye da yanzu. Na biyu kuma shine irin maza masu aure aure din nan, ba wai muna kishin cewa kada mijinmu ko mazajenmu su yi aure bane, a'a, amma idan zaka yi aure na farko shine ka san ina ne zaka je kai auren. In ka san daga wani gida ka fito, sannan wane ne kake so ka aura? Saboda ba sai mutum ya gama yawon duniyan shi ya zo ya ce ai shi ya tuba, sannan ka ce a zaka aure shi ba. Na farko in kuka yarda juna ku je ku yi gwaji, ba haramun bane yin gwaji. So idan ana yin waɗannan ƙananan abubuwan, insha Allah na san Allah zai ci gaba da kare mu.
To yanzu dai sai mu ce mun gode, Allah saka da alheri, sai wani lokaci kuma.
Jamila da Usman naga dukkuna
zabarmanci
ya cewa take yi, masu mata ku tsaya ga matan ku, samarin da ba ku yi aure ba ku yi kokari ku yi aure, saboda ku hada wannan kitikitin wa idan sida ta kama mutum
kamar hajji gijigi sai ya yi ba tikiti ba,
ta kama mutum fitir fitir sai kabari
ai hajji gijigi.
Yawa, to kamar yadda muka ce yanzu haka muna tare da Zakari Zakariya, masanin ilimin zamantakewar dan adam, kuma wanda yake aiki da hukumar USAID ko USAID, wato hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka. Nan gaba kadan zamu koma gare shi har ma mana karin bayani akan mukamin shi a wannan hukuma ta Amurka.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa, wato class, sannan a ƙara ɗaya.
Kanjamau cuta mai cutarwa, kanjamau cuta mai cutarwa, kanjamau cuta mai cutarwa, muryar Amurka na yaɗa gangan. shi san bai dajewa
kada mutu ta mai cutarwa
don ba lalle ta jima'i ba ya kamu sai azan to ganewa
kada mutu ta mai cutarwa
ana iya ma cin abinci da shi mu'amala da shi ba cutarwa
kada mutu ta mai cutarwa
hada jiki da shi ba laifi bane jinin shi shi kadai ne cutarwa
kada mutu ta mai cutarwa
don haka jama'a mu goje kan jama'a don in ta kamu ba ta warkewa
kada mutu
jiki ya tira in kunne ya ji jama'a sai a zanto ganewa
kada mutu ta mai cutarwa
kuren amurka har ne mu da siru shawara ce muke kan badawa
kada mutu ta mai cutarwa
kan jama mutu ta mai cutarwa
kada mutu ta mai cutarwa
Yawa to salamu alaikum Malam Zakari. Hello, salamu alaikum Malam Zakari, kana jin mu?
Ina jin ku.
Yawa to ina wuni?
Ina gajiya.
Lahiya, lauya ayyuka.
Alhamdulillah.
Yawa da harin harko dai muna godiya kwando kwando ko in ce rumbu rumbu daga amsa gayyatar mu cikin dan kankanin lokaci.
Ni ma godiya nake.
Yawa. A wajen gabatarwa ina ga kamar na rage wani abu Malam Zakari Zakariya kamar menene mukamin ka wani aiki kake a nan hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka
wato mu a kwangila ce ta hukumar raya kasashe ta Amurka a nan Najeriya wanda muke duba alƙalamar ko muke muna yin abubuwa kala uku mu ne muke koyarwa akan yadda shirye-shiryen hukumar ce muke tabbatarwa cewa duk ma'aikatu da hukumar take ba kuɗi suna bin due process kenan zance
eh kamar ku ne kenan ku ne masu saka ido da kula da yadda ake sarrafa kudaden da hukuma
banda saka ido mu ne muke tabbatarwa cewa sun san abubuwan da ake duba sun duba mu kuma muke biye-biye na alƙalamar dan mu sa ido mu tabbatar abubuwan da suke yi ko kudin da ake ba su suna kashe su yadda ya kamata.
Yawa to Malam Zakari Zakariya gashi dai kamar yadda ka ji shirye-shiryen da suka gabata duka dai bayanin namu akan cutar AIDS ko sida da kuma kwayar HIV wanda ke haddasa wannan cuta. Tayaya kuma ta ina hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ko USAID ta shigo wannan bangare na yaki da wannan cutar?
USAID tana yaki a kan wannan cuta ta HIV ta hanyoyi daban-daban. Na farko dai tana ba da magani. Na biyu tana kula da waɗanda iyayensu suka mutu. Suka ba su waɗanda suka mutu dangane da wannan cutar suka mutu. Saboda haka USAID tana taimaka musu wajen tabbatarwa cewa sun samu lafiya suna cikin koshin lafiya kuma suna makarantu kuma suna da better future. Na uku USAID tana tallafawa wajen gwaje-gwaje akan wannan cuta a asibitoci. So wayannan abubuwan muhimmai guda uku na farko dai suna ba da magani. Yawancin maganin da ake bayarwa a Najeriya akan HIV AIDS USAID ke ba da shi. Na biyu yawancin na'urar da ake amfani da ita ta kwace-kwace na HIV USAID ke suke ba da shi. Sannan na uku USAID suna da ƙungiyoyi da community na yara wanda iyayensu suka mutu dangane da HIV kuma suna kula da shi.
Yawa Malam Zakari Zakariya ko akwai wata rawa ta musamman da wannan hukuma ta kuta ta USAID ke takawa a yankunan karkara?
abin babban rawar da take takawa a yankunan karkara ita ce ta asibitoci. Na farko dai tana tabbatarwa cewa akwai magunguna kuma da gwaji da ake yi, kamar yadda wasu malaman asibiti suka fata, duk gwajin duk mace mai juna biyu in ta je asibiti za a gwada ta. Wanda yake da tarin TB in ya je asibiti za a gwada shi ko yana da HIV. Sannan yara da suka je asibiti don a yi musu rigakafi na common cututtuka su ma ana musu gwaji asibiti, wannan ita ce gudunmuwa da USAID take bayarwa a karkara a primary health care system kenan.
Akwai tambayar da nake son in yi shine, ka san yawanci irin wayannan ayyuka da suka shafi gwaje-gwajen ciwon HIV da sauransu, zaka ga cewa sai da yardar wanda yake san a gwada shi sannan a ce yana da shi ko bai da shi. Wani irin kalubale kuke fuskanta musamman a ƙauyaku, kuna neman izinin dole sai an gwada su ne ko kuwa yaya, ko ko hakan yana kawo gudunmuwar kaga cewa da yawa ba su gwada ba?
Gaskiya sai da izini, akwai informed consent, sai da izini, ba a gwada mutum sai ya yarda. Amma kuma kafin ya zama sai an gaya mishi illolin, a gaya mishi idan bai yarda ba ga illolin ga kuma dalilin da yasa ake gwada shi, kuma a tabbatar mishi da cewa wannan magana tsakanin shi ne da likitan da zai duba shi.
Malam Zakari, ɗaya daga cikin dalilan da aka ce bincike ya nuna cewa Nigeria tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da saurin kamuwa da cutar, ya ce binciken ya nuna cewa ƙarancin samun magani ne ya sa haka. Me za ka iya cewa game da haka?
Na yadda da haka babban ƙalubale a kan cutar HIV shi ne gwamnatin Nigeria ba ta karɓi wannan abun ba. Gwamnatin Najeriya ba ta taimakawa wajen ba da magani ko gwaje-gwaje. Idan waɗannan manyan ƙasashe da suke taimakawa a kan HIV/AIDS Global Fund da USAID suka daina, to akwai babban matsala.
To amma hukumar naka fatin da mun ga gwamnatin Najeriya kaga tana da kamar hukuma ta tarayya mai kula da ciwo mai kare garkuwar jiki da na jiha, ma kaga akwai saka, akwai naka, menene to su aikinsu kenan?
Watan maganar gaskiya akwai saka, akwai naka, amma naka ba ta amfani da kuɗi na Najeriya, ita ma neman kuɗi take da ƙasashen waje.
Sosai kamar a hirar da ta gabata akwai
wani take nema. Amma abin da ya kamata a yi shine a ce Najeriya suna sa nata kuɗin don kula da waɗanda suka kamu da wannan cutar.
Amma gwamnatin Najeriya, amma sai a ga kamar irin bayanan da ake samu, za a ga kamar gwamnatin Najeriya tana nuna cewa a cikin kasahin kuɗi kenan babu wani kaso da take warewa domin yaƙi da wannan annoba ta cutar AIDS ko SIDA.
A tattalin kuɗi na budget na kowace shekara, gwamnatin Najeriya tana ware kuɗi saboda cutar SIDA, amma kuma ba a samun kuɗin. Shi ne gaskiyar magana.
Kenan kuɗaɗen dai laye zana suke su shiga wata hanya.
To Allahu alam.
To in Allah ya dana.
Amma maganar gaskiya duk inda za ka ji an ce ana ba da magani shi ne major problem na wannan cutar. Duk inda ka ji an ce ana ba da magani, to hukumomi ne na waje, na tallafi na waje su suke ba da wannan magunguna. Duk inda ka ji an ce ana gwaji, kuma akwai inji da aka ajiye na gwaji da magunguna da aka ajiye don ai gwaji, to hukumomin ƙasar waje ne suke bayarwa. Duk sanda kika ji ana magana cewa gwamnatin Najeriya ta yi kaza, to magana ce ta naka ta samu kuɗi daga Global Fund ko waɗansu da take amfani da su don taimaka.
To abinda nike son gane, zaka ga cewa wasu suna magana cewa da yanda abin ya fito an fi zafin wayar da kan mutane kaza kaza, su NGO din ma musamman masu zaman kansu irin nan kungiyoyin ko irin naku, za a ce sun fi cewa ku zo ku gwada ku yi kaza, faɗakarwa ta yi yawa. Amma a yanzu sai ake kaman ma abin ya ja baya, sai ake shiru, sai mutane suke ganin kaman ko to abin ya tafi ne ma kawai ya zama rudu.
Gaskiya ba, amma kuma gaskiyar magana har yanzu ana fatakarwa. Ɗaya daga cikin abin da ya faru a kan fatakarwa shi ne waɗannan ƙungiyoyin da suke tallafa wa Najeriya ba za su ci gaba da yin komai da komai ba. Saboda haka, a misali, an bar wa Najeriya ta ci gaba da fatakarwa sadakarwar ai ta hanyar yada labarai ne, ta hanyar radio ne, ta hanyar talabijin ne sadakarwar. Tunda kungiyoyin nan sun dau nauyin ba da magani su kawo maganin nan su yi sauran abubuwa, ya kamata kuma Najeriya, kasan Najeriya ta dau wannan nauyin na fadakarwa.
To akwai maganar support groups, irin kungiyoyin tallafi din nan wanda ba tallafi na kuɗi ba, wanda suke taimaka junansa, kungiyoyi ne za ga na masu ciwon wanda suke taimakon kansu da shawarwari, a'a wannan yana taimakon wannan, wannan suna tara wannan kuɗi su taimaki kansu, ko kuma makamantan haka. Yaya maganar kungiyoyin tallafi suke to yanzu na maganar HIV din support groups?
Gaskiya yawancin duk wannan kungiyoyin sun mutu.
Me ya kashe su?
Fika billahi mutu, saboda Najeriya ba ta support din su ba. Da man can USAID da Global Fund su suke support din su. Kuma kamar yadda na ma bayani, kamar bayanin da na yi, wayannan kungiyoyin suna ta tallafi, tallafin nan a stage take, kuma tallafin nan at the end of the day ya kamata a sustaining din shi, kasar ta sustaining din shi, ta take over. In fact, maganin nan da muke yi yanzu, ko ba da maganin ma ya kamata Najeriya ta soma maganar taking over. Yanzu an yi rationalization na ina za a yi concentration ko concentrating efforts na wayannan kasashen. Saboda haka za ka ga cewa idan kamar wani ya faɗa, akwai yansu ITs da za su bar aiki kamar ƙasar Niger State da ƙasar Kebbi. Idan sun bari waye zai cikin over, gwamnatoci ne ake expecting su cikin over, and then that will be the problem, cewa wannan abun zai kara yaduwa because gwamnatocin nan ba za su dauka ba.
To tambaya ta karshe yau dai kan na karɓi tambayoyi.
Ka san saboda me kayya take ni kenan, ka san wannan abubuwa na duk madara ka intin ya lokaci.
Akwai magana da ake, zaka ga cewa a kasashen Afirka ana magana first line treatment na wannan ARVs da ake bayarwa na kwayoyin da ake sha. To amma kasashen duniya da suka ci gaba ana magana second line treatment ne, wato waɗanda suka fi wa'annan ƙarfi. Ya magana take yanzu a Najeriya?
Magana a nan Najeriya har yanzu magana first line treatment ake yi.
Hayanzu
maganin first line treatment ake yi. Second line ko wannan magunguna da suke da ƙarfi wanda ake amfani da su a wayan kasashe, ba a kai wannan stage din ba a Najeriya. Mostly irin wannan magungunan an fi amfani da su a Southern Africa. Inda cutar ta fi ƙarfi gaskiya. Wannan level ko level din da cutar take, ko stage din da cutar take is stronger. Saboda haka ana buƙatar wa'annan magunguna masu ƙarfi. Amma yanzu mu a Najeriya cuta ƙara yaduwa take yi at a smaller stage. Saboda haka first line treatment shi ake ta ƙoƙari ake ba mutane.
Yawwa, muna godiya sosai Malam Zakari Zakariya da ka ɗauki dama cikin wato daga ayyukan da ke gabanka ka zo ka amsa mana waɗannan tambayoyi. Muna godiya sosai, idan da dama kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda za mu sake tuntuɓar ka mu ci gaba da wannan tattaunawa, saboda ga tambayoyi da yawa amma lokaci ya hana mu yin su. Mun gode sosai Malam Zakari Zakariya. Yawwa, masu saurare, iyakacin shirin namu na yau kenan, sai kuma gobuwar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin akan al'adu. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fai,
Usman Ahmad Kabara,
da Tafarra Girma Tafarran da ya haɗa mana sauti, da injiniyan mu Mr. Bill. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata, sai gobuwar haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.